بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بايام حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فرنشكي دا حدوى دا وانا نفسكوكي ما سوء البركة وانا مسلا تينا باكين تشا داكي برنن دا مغرا جهر زندر جمهوريا نيجر وانا دارينا رانا لاربا وانا شيني دارن ainihin wato sha biyu ga watan Ramadan a watan Shawwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama daidai da biyu ga watan Mayu na shekarar miladiya ta 2023 kamar yadda dan uwa kuma abokin tafiya Sheikh Amin Abu Sheikhaini jazakumullahu khairan ya gabatar da wannan muhadara qayyima wanda babu shakka ta motsa ainihin wato afida na ɗan uwa mahalarta zan so na ciro wata gaba daga cikin abin da ya yi magana akai na sake mana wata dajiya shine tun farko mallan yayi magana akan matasa yadda ya kalli masallacin nan cike yake da mutane wanda suke matasa wanda an ce matasa ana nufin mutanen da ke rayuwa tsakankanin shekarun farkon balaga har zuwa shekara 40 bisa zance mafi inganci irin yadda ake rarraba wato abin nan marahil na shekarun dan adam al-Imam Ibn al-Jawziya da littafi musamman akan bayani akan shekarun dan adam da bambance-bambancen da ke tsakanin marhala ta tufula yarinta da marhala ta murahaka wato bailanci kenan har zuwa marhala ta shabab tace samartaka har zuwa marhala ta alkubula shine girma da cika hankali har zuwa marhala ta ainihin wato ashaykuka tsufa da kuma alharam shine mutum ya zama shekaru sun kama shi kwarai to muka lura da kyau zamu ga cewa marhala ta ashabab ta kuruciya shar'a ta bata muhimmanci sosai Imam al-Bukhari da Muslim su rawaito hadisi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud Allah ubangiji ya kara masa yadda a inda yake cewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama yana cewa akwai wasu mutane guda 7 wanda Allah madaukakin sarki zai sanya su a inuwar al-arshin sa a ranar al-kiyama wanda za su amintu daga zafin rana wannan zafin rana mai tsanani da hadisi suka bada labari cewa za a kusanto da rana kusa da kan mutane kaman gurgurdan tsawon musayin kulli bayan da suka shiga cikin wannan sufofi guda 7 za su amintu daga wannan tashin hankali Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci na farkon su shine al-Imam al-Adil na gaba da aka ambata sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da kuma shabun nasha'a fi ibadatillah da matashi wanda ya taso a cikin bautar Allah a cikin wata riwaya ta al-Imam Muslim yake cewa wa shabun nasha'a fi ibadati Allah hatta ma tafiya kamar yadda yake a cikin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal ila yau wato matashi wanda ya taso yana kula da bautar Allah yana kiyaye shari'a har ya rayu ya mutu a haka. Hai ila yau malam yayi ishara zuwa ga hadisi al-Imam At-Tirmidhi wanda shi ma riwaya ce daga sahabi Abdullahi ibn Mas'ud da yake isnadin sa yana da tangarda domin shi kansa al-Imam At-Tirmidhi da to hadisin ya rawaita shi a wannan wajen wanda ya ambaci cewa wato abubuwa guda hudu ko biyar babu wani wanda kafar shi za ta matsa daga inda aka tsaye da shi a taron al-kiyama har sai an mai tambaya a kansu. Ma akwai riwayoyi da suka zo daga Abu Barzah al-Aslami da wani cikin sahabbai wanda ina jin ko Aisha ce ko Ibn Umar wanda yake cikin littafin Shu'abul Iman na Al-Baihaqi da Sunan Al-Kubra tashi wanda suke tabbatar cewa riwaya ce tabbatacciya insha Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa abubuwan da tambayoyi waɗanda suke na dolan dole wanda babu wani bawa da za a yi mishi sassauci sai an mishi wannan tambayoyi. Daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tambayi kowane bawa an umrihi fi ma afna game da rayuwarsa akan me ya karar da ita, sai kuma aka bayan an yi wannan tambaya fil jumla game da dukkan rayuwa sai kuma a sake ware wata gaba a rayuwa saboda muhimmancinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an shababihi za a tambaye shi kuma game da ƙuruciyarsa fi ma ablahu akan me ya karar da ƙuruciyarsa. Sai malamai su abdiri masu sharhi da ire-irensa suka ce wannan yana nuna muhimmancin marhala ta ainihin wato shaba. Bayan an yi ma kowa tambaya akan shekarunka gabaki daya wanda kuma a cikin shekarun hadda waɗannan shekaru na musamman na ƙuruciyar, amma wannan tambaya ga magariba ta wadatar ba, har sai an ware tambaya ta musamman an tambaye ka game da ƙuruciyarka game da tsakanin shekarunka na 14 ko 15 ko 16 daga sanda ka kai munzulin a rubuta maka lada da zinubi har zuwa shekara 39 ko 40 zuwa sanda za a fara tunanin hankali ya zo maka hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana. Duka ga kenan wannan yana nuna waɗannan shekaru ne masu muhimmanci kwarai waɗanda a nan ne za ka kukuta abin arzikin da gaba za ka zama mutumin kirki, abin alfahari, abin kallo a yi kwatance da shi, abinda al'umma za ta ce wane nagari ne, ko kuma a nan ne za ka lalace ka sururuce ta yadda nan gaba za a dinga cewa tsohon banza ne, ai tsohon mara kirki ne, ai da su ne mutane masu yin kaza, su ne 'yan shisha, su ne 'yan ɗaukar amarya, su ne 'yan tsara suka, su ne 'yan ƙwacen waya. Daga nan kuma sai ya zama dattijan banza, ba ka taɓa ganin dattijo na kirki wanda kuma za ka bi tarihi a ce maka ai a waɗannan shekaru na ƙuruciya tsohon ƙwallon mara mutunci ne, amma kuma sai da ya wuce shekarun kawai sai ya canza ya zama na kirki. Ka gan shi dattijan kirki guda ma sai da ya zama matashi na kirki, in ka gan shi dattijan banza ko kuma a ce tsohon banza guda ma sai da ya zama saurayin banza. Ina fata muna fahimtar wannan jama'a, daga nan za mu kalli muhimmancin waɗannan shekaru game da gina kyakkyawar rayuwa a duniyarmu da kuma samun kyakkyawar makoma a lahira. Shi yasa hatta a ilimi na bincike na halayyar ɗan adam na ilimin social sciences, ba sai yake ce mai da Faransai ba, wato ilimin ijtima' sociology ko ai turancin Faransai ne sai a zaka ga daga cikin nazariyat da suke kawowa cewa idan kana so kai takakkur wato kai hasashen menene mustaqbalin wata al'umma nan da shekara 50 ko 35 ko 40 ko sama da haka, me ake fatan wannan al'umma ta kasance? Ice to ka kalli matasan su, kalli mutane da ke tsakanin shekara 18 20 da 5 30 waɗanne iri ne su, irin yadda suke, to wannan yana baka hoton abinda al'umma za ta kasance nan gaba. Idan mutanen kirki ne suka rinjaya a cikin matasansu wannan alamta maka cewa al'umma za ta zama al'umma ta kirki a nan gaba insha Allah. Idan ku mutanen banza marasa kirki, marasa daraja, marasa tunani, marasa sanin ciwon kansu su suka rinjaye a cikin matasanta, to fa hadha la yubashiru bi khair, wannan baya alamta alkhairi gaba da ita. Dan uwa masu albarka, wannan yana nuna mana wajibi ne ashe akan mu matasa mu zama mun san ciwon kanmu, mun san me muka bai duniyar. Al-Imam Ibn Hajar da yake fassara wannan hadisi na Ibn Mas'ud da yake magana akan sab'atun yuzilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, yake cewa an ware shekarun, an ware matashi, an bayyana shi a cikin mutane masu falala ne in ya rike doka Allah saboda kasancewar wannan shekarun a cikin su akwai ruɗin duniya. Kalibi matasa suna ji da ƙarfi a zuciyarsu, suna ji da azima, suna ji kowa bai isa ba sai su, sun fi kowa wayau, sun fi kowa hikima, sun fi kowa ƙarfin jiki da ƙarfin ra'ayi. Haka ba sa ganin kowa a gabansu sai wannan ƙuruciyar ita kawai take jin su. Daga lokacin akwai saukin su sauka daga layi su kama sharda. Duk wanda ya iya rike mutuncinsa da addininsa a wannan lokaci, babu shakka ya kai abin a yaba masa. Shi sa Allah madaukakin sarki ya bada wannan farada. Saboda lokaci ne wanda yana da saukin mutum ya samu kanshi a cikin rudani da rikicewa. Shi sa kaga Allah madaukakin sarki ya yaba wa wasu matasa waɗanda suka yi aiki wajen tsaida tauhidin Allah, wanda Allah ya bada labari a cikin suratul Kahf, wanda suka tashi suka yi fada da wani kasurgumin mushrikin sarki wanda yake da'awar allantaka da ake ce mishi Daqayanus, da Allah yake cewa nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شررا. الله يجي منا باك لابار وأن متى ساد قسكيا نعم نقص عليك نبعهم بالحق إنهم فتية وتأر توقعتي توس متى سا سياك وش دجمع الكلة فتية وس إن متى ساني دبسوجي أكرقا ديازوبا inna yufitiyatu amanu bi rabbi, sun yi imani da Allah ubangijin su. Allah ya ce wazinnahum huda, muka kara musu shiriya. Warabatna ala qulubihim, muka daure zakatansu da imani, muka daure zakatansu da jarunta ta imani. Iqamu, yayin da suka tsaya a gaban wannan sarki, wanda sarki ne kuma da aka bada labari, yana da awar cewa shi ma mahalicci ne. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna ulwa kabira, yana da awo shi ma halitta yake, kuma mutanen garinsa saboda jahilci da rashin sanin Allah sun yarda. Waɗannan matasa suka samu shiriya daga ragowar abinda ya saurana addinin Annabi Ibrahim, kuma magana daga cikin maganganun da malaman tarihi suke yi, wannan matasa sun rayu ne a bayan shudewa Annabi Ibrahim kafin tasowar su annabawa daga cikin zuriyarsu. Da haka wannan matasa suka tsaya bayan sun jajirce, suka tinkari wannan sarki, suka ce ba mu yadda da wannan kafirci da katsira ba. Iz gamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha, suka ce Allah ubangiji mahalicci da ya sammai da ƙasa shine ubangijinmu, wallahi ba za mu kirayi wani da Allah kuma bayan sa ba. Suka ce laqad qulna idan shaqqa, muka faɗi cewa ga wani wanda ba shine mahalicci ba muka ce shine Allah, mun yi magana wacce take katobara mai girma. Daga nan ba wannan sarki ya shiga yaƙansu, ya shiga neman rayuwarsu. Dole sai da suka tirsasu zuwa ga bayan an kama su, an rufe su a wani gidan yari cikin gidajen yarin wannan sarki, suka tirsasu zuwa ga su silale su gudu don su tsira da rayuwarsu. Sannan ne fa suka je suka yi wannan dogon bacci da suka yi a cikin wannan kogona su, wanda ba shi ne mahalittar ramu. Almuhim, Allah maɗaukakin sarki ya baiwa waɗannan matasa falala, kuma ya wanzar da tarihinsu saboda aikin da suke wa addini, kuma ana lissafa su cikin waliyan Allah. A takaransu waliyi ake kallon shi, kare ne, kaga dai kare ba wata dabba ce muhimmiya ba ko, amma su karan su wali ne mai zaman kanshi ya kuma wani walin wanda na ƙarya ne ara wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasil law tala'ata alaihim law wallaita minhum firara wa lam ulita minhum ruhba Allah ya katange su ya hana akai gare su an gwada ba ɗaya ba ba biyu ba a je a zama miskiya wurin guguwa tana tashi tana hana mutum zuwa wurin su kai cutar da su suka yi baccin sahani a mari'a shekara 300 da doriya ko to almuhimmu da muke so mu cire daga ciki shine waɗannan matasa me ya kai su zuwa ga samun wannan falala da daraja har aka ambace su alqur'ani har aka yi tarihin su shine imanin da suka yi da Allah idka mu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha al'ummar ne ba su wannan daraja haka ya kai matashi me kake yi game da addinin ka me kake kaddamarwa da addinin Allah ubangiji madaukakin sarki me cece gudumowarka game da ganin cewa wannan addini ya daukaka shin kana kokarin tabbatar da imanin ka da koyon addinin ka da kiyaye al'adu da dabi'u na gari ko ko wasa kake yi da addinin ka wasa kake da sallah shashanci kake yi shaye shaye da ɗiban wato a shisha da kurkura ake ci mishi ko akwai ababen sha yanzu muna na iri daban-daban da matasan mu suke ɗiba wa kwakwalansu da jukunansu wanda a cire ma addini a aje gefe guda lalata rayuwa ne lalata jiki ne zuba wa kansu cututtuka ne da samar da wa kansu ɗabi'a ta idman wato su zama addicted ba sa iya rayuwa sai sun sha miyagun kwayoyi wanda ƙarshe sai su lalata rayuwarsu su lalata al'umma yan kuma masu albarka idan muka kalli wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'umma da suka kewaye shi waɗannan al'umma farko za mu ga gudumowar matasa wajen samar da wanzuwar ilimin addinin musulunci kamar yadda ɗan uwa malam Amin Abu Shehaini yayi dabdala sosai akan muhimmancin ilimi wannan ilimi na musulunci wanda shine asalin ilimi wanda kuma duk sanda ka ji wani yabo ko kira zuwa ga tafarkin ilimi yazo a cikin nasoshin shari'a to da shi ake kamar yadda Ibnu Abdul Barr yake faɗa a cikin Jami'u Bayanul Ilmi wa Fadli duk wani ilimi wanda ba shi ba zai iya samun falala ne idan an yi amfani da shi wajen hidima ga addini to wannan ilimin idan ka bi tarihin musulunci ka duba ka ga su wane ne suka zama ƴan dakon kawo shi ga al'ummomin da suka biyo bayan su wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin ududu wannan da za su dinga daukan wannan ilimi daga kowaɗanne maye su ne mafiya kasancewa cikin adalci a cikin al'umma wannan zamani to su wane ne waɗanda suka yi wannan aikin zaka tarar matasa ne akwai wasu sahabbai guda 7 waɗanda ake kallonsu a matsayin mafiya yawan hadithai a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya suna cikin lissafin matasa su Abu Huraira su Aisha su Anas da Jabir da Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Amr dan As da ire-iren waɗannan dukkansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya a cikin su babu wanda ya haura shekara 35 Aisha radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya shekara 18 tana unfuwa ni shabab Sayyidina Abdullahi dan Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya shekara 14 Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekarar sa 24 ko makamancin haka dukkanin su matasa ne Abdullahi dan Mas'ud lokacin ma da ya rasu gaba ɗaya ma iya rayuwarsa ba ta shekara 35 Abdullahi dan Amr dan As haka Anas dan Malik shi ma haka duk matasa ne masu ƙananan shekaru amma su ne suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka nakalci ilimin shari'ar musulunci a wurin sa suka ci gaba da karantar da ita tsawon shekaru su har muka samu duk wannan falalar da muke samu muna cin gajiyar aikin da suka yi da sun zama irin waɗannan matasan namu waɗanda mutum yana shekara 25 da 6 da 7 bai ma san ina yasa da rayuwarsa ba wani ma bai yin sallah, wani ma Ramadan zai zo ya wuce bai azumi ba, wani ma bai iya karatun Alkur'ani ba, bai ita da baki ba, ba zai fara tunanin ya kamata ya gyara halin rayuwarsa ba, sai ya fara neman aure. Saboda za a fara bincika ina yake sallah, suwaye abokansa, wace irin ɗabi'a yake da ita, a lokacin ne zai nemi, zai rage gashin shi wanda ya ciccure kamar gashin a beguwa, kamar ƙayar beguwa, zai gyara suturarsa ya fara sallah ba don Allah ba, saboda surukan shi sai da su ba shi da. Kaga wannan ba al'ada, ba al'ada. ‘Yan uwa masu albarka da matasan can haka suka yi, shin za su ban mana wannan gadon da muke cin arzikin shi? Babu shakka ba za su ban mana shi. To kenan matasanmu idan ba su tashi sun nabba'antu, sun kama kansu, sun yi wa kansu karatun ta natsuwa, za su haifa da wannan al’umma karifa, za su haifa mana da bala’i a nan gaba. Wajibi ne matasa su shiga cikin taitayinsu, su gane cewa lallai musulunci yana da bukata izuwa ga su zama nagari saboda gaba. Musulunci yana da bukata izuwa ga su san matsayinsu, su san me amfaninsu a cikin addini. Sannan kuma ya zama kowa yana da wata hidima da yake yi wa addinin Allah. Kar ka sake kana cikin musulmai ka zama baka da wani amfani da za a yi dagawa a ce wani ga inda ya toshe wa musulunci. Bari mu ga mana misali da Qur'ani ya bada labari game da kowane mutum ko kowane halitta Allah ya zama cewa a cikin al'umma Allah yana da amfani. Ai mun san labarin Annabi Sulaiman alayhi salam da wannan tsuntsu da ake ce ma al-hudahuda ko me ya faru da Annabi Sulaiman da Allah ya bada labari da yace mariya la aral hudhud am kana min al-ghaibin. Yawaiga saboda Annabi Sulaiman Allah ya huwace mishi dukkan halittar Allah a fadarsa, akwai aljanu, akwai ifritai, akwai mutane, akwai dabbobi, duk suna bin umarninsa, suna karkashin shugabancinsa. Yawaiga sai baga wani bafade ba da yake cewa al-huda-huda, ce ina yake, ina ya tafi bai zo fada ba, lallai in ko ya zo sai na hukunta shi, amma yana zuwa sai ya zo da wani rahoto mai muhimmanci. Yace ai na je ne na tarar da wani gari, inni ra'aitu inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azimun wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah. Ya bada labarin abinda ya gani a ƙasar Sabai, wata sarauniya da ake ce ma Balqisa, yace gari ne, iyakar gari wanda suka bunƙasa a tattalin arziki da zamantakewa. Sannan suna da wata sarauniya mace wata ke da wani ƙasaitaccen gado na sarauta, ce amma duk ba wannan ne abin da ya ɗauki hankalina ba. Abin da ya ɗauki hankalina shi ne cewa shirka suke. Kaga wannan tsuntsu ya damu da al'amuran addinin Allah, duk da ba shi ba mutum ba ne mukallafi, amma ya damu da ya ga ana shirka wa Allah. Ce wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah. Wannan shine abu mafi muhimmanci da ya kawo rahoto ga wannan annabin Allah. Wannan shi kuma daga nan annabi Sulaiman alayhi salam ya dauki azama wajibi ne a musu wa'azi, ba zai yi akali suna shirka ba, ya musu wa'azi, sannan yayi niyya ma ya kai musu farmaki inda ba dan tazo ta tubar ta ba Allah. Ashahidi shine wannan tsuntsu shi ya sanadiyar musuluntar duka wannan al'umma, saboda wannan rahoto da ya kawo shi ya zama sanadiyar musuluntar su gabaki ɗaya. Za ka kai me kake gabatarwa ga addinin Allah, wace hidima kake wa addinin Allah da iliminka ko da sana'arka ko da hankalinka ko da mulkin da kake riƙe da shi ko da wata dabara ko wayau da Allah ya maka, social media da kake amfani da shi, shin kana amfani da shi ne don kai promoting addinin Allah, kai promoting gaskiya, kai promoting sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, koko kawai tabara kake yi da sharholiya da shashanci da kona dakar ka gaban za? Wanne kake yi? Me kake yi da kwakwalwarka da Allah ya baka, lafiyayyen kwakwalwa da Allah ya baka ta tunani,
shin ka zuba mata alqur'ani ka daya ka koyi alqur'ani ka haddace shi ko ka haddace wani ba'ali nashi kana mai koyan ilmomin da ke da alaka da shi hadisi da fiqh da tauhidi da sauransu ko ba kana zaune kana matashi babu komai babu komai a cikin kanka sai hayaki sai hayaki sai hayaniya sai labarin yan kwallo da yan drama sai labarin yan kokowa da yan dambe sai labarin yan mata da zawarawa sai labarin sababbin series na fina-finai da suka fito wanne kake yi da kwakwalwarka a ina kake kashe kudinka kana kashe su ne duk sanda aka ce a yi sadaka don addinin Allah ko don a taimaki wani wanda yake cikin bukata za ka dauka ka bayar kana taimaka wa iyayenka da abinda Allah ya baka na rabo a cikin arzikinsa kana taimaka ma kannanka kana taimaka ma wannan bazawara yar uwarka da mijinta ya rasu ko kuwa kawai kashe su kake ga yan mata ka zama inuwar giginya ko kuwa kawai kashe su kake akan sanya sutura ka zama Abdul Khamila babu kada wata damuwa illa ka sai wannan riga ka sai wancan tabarau ka canza waya ka kashe nan ka kashe can da kuma moto ko wanne kake da kudin ka ya kamata ka tsaya ka kalli baiwar da Allah ya yi maka wani amfani kake wa musulmai ta hanyarta wannan musamman gare mu mu matasa an yi magana akan algibba wato kaga wani wanda Allah ya mishi wata baiwa yana aikin alkhairi da ita sai kai ma kai fatar ka samu irin wannan baiwa kai ma kai irin aikin alkhairin da yake hadisi ya tabbata cewa wanda yake da irin wannan tunanin Allah yana bashi irin wannan ladar bayan ya tashi yayi kwazon ya samu irin wannan ainihin wato alkhairin idan ma bai kai ga wannan alkhairin irin wanda ya gani abun wani ba Allah zai bashi ladan niyya shi ta ake mara ka ga wani matashi Allah ya bashi alqur'ani shi yake limancin tahajjudi da sallar asha a anguwa kuma kai ma sa'an ka ne sai ka ji wata azima ta zo maka ka tashi kai ma kai kokari ka fara da alqur'ani da nufin kai ma Allah ya baka alqur'ani to ko da Allah bai kaddara ka zama cikin makaranta alqur'ani ba sai Allah ya baka irin wannan ladan da makaranta alqur'ani saboda azimar da kake da ita amma ga kuma kana cewa wannan ya ci kariya mu za a nuna wa an yi alqur'ani saboda an ga mujahirai ne ka san in jahili ya ji ya ji wahala kai ke saboda an ga ban mu iya ba ana ta mana doguwar sallah shikenan sai cuta sallah ta dauka ta taso sai ta danne zuciyarka ta lalata shikenan sai ka lalace kaga wani matashi wanda Allah ya bashi baiwa ta dukiya yana aikin alkhairi su ake kai ma sai ka tashi ka nemi dukiya da nufin in ka samu ka yi aikin alkhairi sabai haka suke lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce jama'a a kawo sadaka za a hada kudi dan a sai makamai za a je a yi jihadi manyan attajirai su Abu Bakr su Abdurrahman dan Auf su Uthman da makamantan sai su dauko dukiya mai yawa su kawo amma talakawa su ma ba wai suna yin zuru ne kawai su ce mu dai ɗan kallo bane wani sai ya ɗebo dabino cikin tafin hannu abinda ya mallaka kenan sai ya kawo sai ya zuwa to wani ma ba yi da wannan cikin tafin hannun sai ya tsaya ya ta kuka yana takaici kamar yadda Allah yake cewa tara ayyuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun idanun suna zubar da hawaye saboda takaicin ba su da abin da za su bayar to ba su tsaya kenan ba dan dan mas'ud radiyallahu anhu ya daga cikin wadannan talakawa al-suffa wanda ba shi da komai ba shi da ma gidan da yake zaune a masallaci yake kwana amma kuma har yayi aure kuma matar bazawara ce attajira to da yaje an yi sanarwa irin wannan an ce ai sadaka yaje gunta ce za a baka sadaka na aure ka baka da ko sisi ina ciyar da kai ga ƴaƴa da tazo mun da su ba ƴaƴana ba ina ciyar da su yanzu kuma kace an ci ayi sadaka a diba a baka kai wani irin mai mutacciyar zuciya ne misali nan da na mata dauki hijabin ta ta tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta kai korafi cewa mijina ya matsa mini da bani bani Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata mijinki ya fi kowa cancantar da ki bashi sadaka a cikin dukiyar ki to amma da aka zuciyar shi bata mutu ba sai je shi ya kama hanya ya tafi kasuwa aka ce dako dako da ka sani daukan buhu aka abinda ya fara ki yana dako yana yayi ka wannan yayi wancan yayi fadi tashi yayi buge buge sai da aka wayi gari Abdullahi dan Mas'ud kafin ya mutu sai da mu cikin attajire waɗanda suke bada zakka yayi zakka da dukiyarsa bai tsaya a wannan matakin ba so haka tashi suke suna kwazo suna nema suna ainihin wato dan su ciyar ga addinin Allah saboda abin da ke cikin infaki na falala jama'a ba gangani ba ne duba ka ga da Allah yake bada labarin abin da zai faru da mutum inda zai samu halin ya dawo duniya duk mutumin da ya mutu da zai samu halin dawowa duniya me zai yi fatan idan ya dawo duniya yayi sadaka fa asaddaka wa akum min as-salihin wani yi akwai lagu na san idan ja a zuru da zai da bawa da ke raye tare da cewa hadisi ya tabbata cewa idan bawa ya rasu sai yana damar duwan lokaci da ya bata da ya aikin arziki a cikin su amma da za a bashi wata dama ta 'yan sakanni a jinkirta masa to abinda zai neme shi ne sadaka saboda abinda ke cikinta na falala da abinda ke cikinta na babban lada so da waɗannan sahabbai har suka suka tashi suka yi aiki suka yi kwazo suka samar da wannan addini sannan suka shiga suka dinga yaɗa shi lungu lungu ƙauye da birni gari da alƙarya manyan birane da ƙanana babu inda sahabban nan ba su shiga ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙare iya rayuwarsa tsakanin Makka da Madina su suka kai musulunci na ƙasar Sham da ƙasar Iraki su suka tsallaka har zuwa Kabul da ƙasar Afghanistan har zuwa ƙasar India su suka tsallako suka zo Andalus a yankin Turawa su suka tsallako suka zo na yankin Libi su ne kuma suka tsallako har zuwa nan inda muke da sauran wurare ko dai su din kai tsaye ko wanda suka ɗauka daga gare su ko wanda suka ɗauka daga wanda suka ɗauka daga gare su duka dai falala tana koma izuwa ruwa tana koma izuwa gare su su din ƴan uwa masu albarka matasa abokai na aiki musulunci yana kiran mu izuwa ga mu tashi mu matasa mai riko ga addini to menene matakan riko da addini da matashi in ya rike su zai same shi a cikin addini gangan abu na farko bayan riko da tauhidi bayan ka inganta kalmar shahadaka ka zama musulmi udkhulu fi silmi kafa ka inganta imaninka shine riko da sallah riko da sallah akan kai wato duk sanda aka kira sallar farilla asubahi azhar la'asar magriba isha to ya zama kana nan wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid zuciyarka tana rataye da masallaci duk sanda aka yi wata sallah hankalinka na tunanin sallah ta gaba da ka ji kiran sallah ka ajiye duk abin da kake yi ka rubuta masa wannan shine mataki na farko da matashi idan ya kama wannan tafarki to ya kama tafarkin zama mutumin kirki wanda kuma zai ci waccan falala ta zama ɗaya daga cikin waɗanda za su sa ido al'arshi ranar da babu inuwa sai ta riko da sallah za ka sai ka tsaya ka kalla ka yi wa kanka karatun ta natsu ka duba ka ga meye alaƙarka da sallah shin kana tsayuwa a kanta shin kana da ilimin yaya ake yin ta bisa abinda suna ta karanta koko kana yi ne kamar aikin nasa kamar yadda naga mutanen garinmu suna yi ko mutanen anguwarmu ko mutanen alƙauyenmu bayan sallah sai kuma azumi sai wa akar azumi. Allah madauki sarkiya babu labari na hikima mafi girma da tasa aka farlanta azumi a cikin fadin Allah, kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yace na wajabta muku azumi kamar yadda na wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku cikin al'ummun annabawa domin ku samu takawa. Saboda kana so ka zama mutumin kirki, ya zama kana yin azumi. Kaga an ce a kuma tare da dama ana yin kiwon da ba sa yin azumi. Haka ne ko ku labari ne ko? Akwai masu zuwa gun doktor sai shi takarda cewa wai suna da ciwon ciki ko kuma ba sa jure yunwa, kawai su daɗi ba girki da rana da Ramadan. Ko ba nan yake murya yake wannan? Ha? Nan ne ko? Ba nan bane. Ikhtilafatul ara. Ha? Kowa yake haka dai ji tsoron Allah. Wallahi ka ji tsoron Allah ka tuba. Yawwa, waɗannan ibadojin guda biyu, sallah da azumi, ibadoji ne rukunai a musulunci da kuma dole ne akan kowa sai wanda yake da uzuri. Kaga zakka sai wanda yake da kuɗi, aikin haji sai wanda ya samu iko. Amma azumi da sallah to wannan na kowa ne, kuma wanda bai yin ɗaya daga cikinsu akwai na ƙasa mai girma a cikin addininsa. In ba ka yin sallah, idan ba ka yin sallah ya kai matashi, ka sani cewa akwai fasabani tsoho da ɗaɗɗe tsakanin malamin musulunci akan wai musulmi ne kai ko ba musulmi ba. Kuma da malamai suke cewa ya ishe ka ji daɗi a ce ana ma rikici tsakanin malamai a tabbatar da musulunci ka ba ta wata. Kai muhallin sabani ne da rikici. Kwatankwacin ka kamar mutumin da ke tsakankanin abuka a lauyoyi ko wanda suke rigima akan wasu suna so a kyale shi ta wasu suna cewa ya yi laifin da ya kamata a kashe shi. Kai kana zaune a cikin kotu din suna ta musayar tattaunawa akan ko a kyale ka, idan wannan ya ci nasara a kyale ka, mutum ya nasara a harbi ka, ai kaga kana cikin jidadi ko? To haka malamai suke jayayya da junansu fiye da shekara 1000 akan hukuncin mutumin da baya sallah, ko da yana cewa shi musulmi ne. Mafi yawan malamai suna ganin ba musulmi ba ne da zarar ya daina sallah ya bar musulunci. Wasu malaman kuma suna ganin a'a, har yanzu dai musulmi ne amma ba na kwarai ba. To an shi shi ne matsayinka, ya ka wanda ya ba azumi. Domin azumi ibada ce da Allah ya ce ibada ce ta wadanni ake yin ta, kuma ni nake ba da sakamako a kanta. Baya ga wannan to insha Allah, sai kuma tsayar da ɗabi'u na gari, halaye masu kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi horo mai yawa a hadisai daban-daban wanda lokaci ya ƙure ba zai aita bujuro da su ba, da suke nuna muhimmancin halaye na gari da kuma suke nuna cewa tsira da samun aminci da samun aljanna yana ta'allake da hali na gari. Yayin da shiga wuta da samun taɓewa a lahira yana ta'allake da mummunan hali. Wato wajibi ne matasan musu kula da zama masu kirki, masu nagarta, masu halaye abin yabawa, masu halayen da idan an ga halayen za a ce na kirki ne su. Gaskiya, riƙon amana, kula da mutunta na gaba da su, taimakawa na ƙasa da su, yafiya da kawaici da faɗin gaskiya da sauran ababe wanda suke cikin halaye na kirki a bisa mizanin shari'a da al'ada ta gari. Waɗannan idan ka yi riƙo da su, ka yi riƙo da hali na gari. Ko da iyalan muka tsaya, ina ganin ya kamata ya ishin matasanmu guziri na abinda za ka je ka kwana kana tunani a kai. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yi wa kanka hisabi kafin a yi maka. Ka tsaya kai wa kanka karatun tanazu, ina ka fuskanta da rayuwarka, ababen da ka san ka tabbatar wa da kanka cewa tabbas kaza ina kan bisa kuskure game da shi. To lokaci bai kure ba, sai ka tuba ga Allah, kai istighfari, ka gyara abinda kuma ka tarar cewa kana kan tafarki na gari game da shi sai ka gode wa Allah ba dabaraka bace ba iyawarka bace sai kuma ka dage akai dan wa masu albarka saboda kurewar lokaci zan dakata a daidai wannan waje ina godiya ga Allah tun farko da kuma a yanzu a ƙarshe wanda ya haɗa fuskokinmu da ku kuma ya bani damar da ni da sauran abokan tafiyata muka samu halin tunawa da ku godiya ga waɗanda suka yi sanadiyar zuwa wannan gari wannan ziyara da kuma malamanmu da shugabanmu waɗanda suka ba mu damar tattaunawa da ku sannan godiya gare ku buɗe zukatanku kuka saurare mu Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ya gafarta mai yana cewa ba mutumin da ya maka alkhairi kamar mutumin da ya buɗe zuciyarsa gare ka dan ka gaya masa abin da ke tare da kai na alkhairi da kuma muna gode wa kowa da kowa muna kuma addu'a Allah ya kai sarki ya karba mana gabaki ɗaya mu Allah kuma ya sa mana cikin gamu tsira a duniya da lahira Allah ya gafarta wa malamanmu da iyayenmu da magabatanmu cikin ainihin malamai da ɗan uwa da sauran masu imani wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi